Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta Sulemaniyar ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki ake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 15 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hanifa ba mu kanin labarai.
Sojojin kasar Ukraine sun bada rahoton lugudan wuta da sojojin Russia suka yi a yau Litinin a yankin gabashin Donbas. India ta yi bikin cika shekaru 75 da samun yancin kai daga turawan mulkin mallaka na Birtaniya. Rundunar sojin China ta ce ta ƙara yin atisaye a kusa da Taiwan a yau Litinin, yayin da wata tawagar 'yan majalisar dokokin Amurka ta ziyarci tsibirin da China ke ikirarin nata ne.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu wakilan Majalisar Dinkin Duniya masu ziyarar kasashen Afirka ta Yamma da ke samun barazanar yi wa demokradiyya karan tsaye sun gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari.
Abubuwan da suka kawo su shi ne don a yi bibiya ga irin cigaba da ake samu na ƙoƙarin da ake na dawo da mulkin demokradiyya a kasashe da aka samu soja suka kwace mulki kamar Burkina Faso, Guinea da kuma Mali.
Za kuma ku ji wani rahoto akan Living the American Dream, wato samun damar cimma burin zama wani abu a Amurka, wanda shi ne babban dalilin da ya sa Amurka ta kasance wuri na farko da baki ke sha'awa zuwa. Dr. Akindele Kolade, wani ɗan Najeriya ne da ya zo Amurka cirani, ta zama miloniya. Sannan kuma ana tafa da shirin ilmi garkuwar ɗan adam wanda baban gida Jibril ya shirya kuma zai gabata. Amma yanzu ga Hanifa da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Sojojin kasar Ukraine sun bada rahoton lugudan wuta da sojojin Russia suka yi a yau Litinin a yankin gabashin Donbas da kuma yankunan kudancin Ukraine, ciki har da garuruwan da ke kusa da Kherson da Mykolaiv. Rahoton da babban hafsan sojin Ukraine ya fitar ya kuma ambato hare-haren tankokin yaƙi da jiragen sama a garuruwan da ke gabashin da kudancin Zaporozhye. Ana zaman ɗarɗar a kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporozhye, inda ɓangarorin biyu suke ci gaba da zargin juna da harba makamai a kusa da tashar. Russia ta kwace wurin ne a watan Maris jim kaɗan bayan da ta mamaye Ukraine. Mai kula da tashar ya ba da rahoton cewa ginin yana cikin haɗarin fitar da tururi mai guba ko tashin gobara bayan ƙaruwar harbe-harben rokoki a makon da ya gabata. India ta yi bikin cika shekaru 75 da samun yancin kai daga turawan mulkin mallaka na Birtaniya, inda Firayim Minista Narendra Modi ya kaddamar da wani gagarumin buri na ganin kasar ta kasance kasa mai ci gaba cikin shekaru 25 masu zuwa. A cikin wani jawabi ga al'ummar kasar a yau Litinin, daga babbar katangar Benin nan na karni na 17 na zamanin Mughal mai suna Red Fort da ke New Delhi, babban birnin kasar, Modi ya ce wannan babban kuduri ne kuma ya kamata mu yi aiki da shi da dukkan ƙarfinmu. An dai tanadi tsauraran matakan tsaro a wurin taron, inda dubban 'yan sanda ke gadin wurin mai cike da tarihi, yayin da Modi sanye da rawani mai sheƙi mai launin fari da lemu da korin tutar ƙasar India ya yi jawabi na tsawon mintuna 80, yayin da yake nuni da cewa gaisuwar al'ada ta harbin bindiga 21 a bikin ita ce karan farko da aka yi da bindigogin Hawiza ƙirar cikin gida. Modi ya ce dole ne al'ummar ƙasar su yi niyyar dogaro da kai. Rundunar sojin China ta ce ta ƙara yin atisaye a kusa da Taiwan a yau Litinin, yayin da wata tawagar 'yan majalisar dokokin Amurka ta ziyarci tsibirin da China ke ikirarin nata ne, ta gana da shugaba Tsai Ing-wen, lamarin da China ta ce wani cin zarafi ne ga yaucinta. 'Yan majalisar dokokin Amurka ɗin biyar ƙarƙashin jagorancin Sanata Ed McKay sun isa birnin Taipei a wata ziyarar bazata da yammacin jiya Lahadi, wadda ita ce babbar kungiya ta biyu da ta kai ziyara bayan shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi a farkon watan Agusta, wanda don haka kasar sun ta rika atisayin yaki na kwanaki. Rundunar sojan kasar Sin dake da alhakin kula da yankin dake makwabtaka da Taiwan, rundunar sojojin yantar da jama'a ta gabashi, ta ce ta shirya sintiri na haɗin gwiwa tare da shirye-shiryen yaki tare da atisayin yaki a cikin teku da sararin samaniyar Taiwan a yau Litinin. Sanarwar ta kara da cewa atisayin sun kasance kashedi mai ƙarfi ga Amurka da Taiwan da ke ci gaba da wasu dabaru na siyasa da kuma yin barazana ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigin Taiwan. To ana sauraron labaran duniyan ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Tunan ba da jimawa ba Hanifa za ta kawo mana ƙarshen labaran duniya kafin nan. Mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, wasu wakilan Majalisar Dinkin Duniya masu ziyarar kasashen Afirka ta Yamma da ke samun barazanar yi wa demokradiyya karan tsaye sun gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Daga Abuja ga wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa da rahoton.
Wannan tawaga wadda ke karkashin jagorancin mataimakiyar sakatare general na Majalisar Dinkin Duniya wato Hajiya Aminatu Muhammad ta gana ne da shugaba Muhammadu Buhari bisa ga irin matsayi ko rawar da zai iya takawa wurin tabbatar da cewa tsare-tsaren demokradiyya suna ci gaba da wanzuwa a nahiyar Afirka ta Yamma, da kuma tabbatar da cewa matsalolin juye-juyen mulki da akan samu jefi-jefi daga waɗansu ɓangarorin ba su ci gaba da bazuwa suka zama ruwan dare wanda zai iya kawo cikas ga al'amuran ci gaba na al'ummar Afirka ta Yamma ba. Wannan ziyarar kuma ta zo a daidai lokacin da ita kanta Majalisar ta Ɗinkin Duniya takan haɗa gwiwa da ƙungiyar Afirka ta Yamma da waɗansu ƙungiyoyi na sa-kai waɗanda ke fafutukar wanzar da demokradiyya mai inganci da kuma albarka, domin tabbatar da cewa kasashen Afirka musamman Afirka ta Yamma ba ta ci gaba da koma baya-baya a jerin kasashen duniya waɗanda suka ci gaba a kan tafarki na tsarin demokradiyya ba. Malam Garba Shehu kakaki ne a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, ko ya yi mun ƙarin haske dangane da muhimmanci da kuma abubuwan da wannan tawaga ta tattauna da shugaba Muhammadu Buhari, inda yake cewa
abubuwan da suka kawo su shi ne don a yi bibiya ga irin ci gaba da ake samu na ƙoƙarin da ake na dawo da mulkin demokradiyya a ƙasashe da aka samu soja suka kwace mulki kamar Burkina Faso, Guinea da kuma Mali. Da kuma bayan sun gama wannan ziyara ƙasashe guda biyar a yammacin Afirka, ganin matsayi na Najeriya da kimar ta yammacin Afirka, suka ga cewa ya kamata a zo a yi wa shugaban Muhammadu Buhari jawabi akan irin ziyarar da suka kawo da kuma abin da suka gane mai idansu.
To dama shugaba Buhari na ɗaya daga cikin shugabannin ƙasashen duniya da aka ɗora ma haƙƙin sa ido da tabbatar da dawa da demokradiyya ko wanzuwarta da yaƙi da cin hancin rashawa a ƙasashen Afirka musamman Afirka ta Yamma. Ya za ka auna rawar da yake takawa wurin dawa da demokradiyya da kuma wannan ziyarar da ƙasashe wato wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya suka kai yankunan da abun ya shafa?
To kasan ko da ba wasu majalisar ɗinki ko ta ƙasashe ma suka nemi shugaban Muhammadu Buhari ko shugaban Najeriya ya yi wannan ba, ita Najeriya ta irin ɗawainiya da nauyi da take ɗauka na kwantar da tarzoma, kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a yammacin Afirka. To tana duk inda ta so a wannan sashi na Afirka. Za ka ga cewa nauyi kan Najeriya ke hawa, kuma an ga irin waɗannan abubuwa a Najeriya, Sierra Leone a bayan Guinea da sauransu. Saboda haka a ita Najeriya ba zama za ta yi sai an bari abubuwa sun lalace ko fitina ta taso ba, kafin ta ɗauki mataki da ya ga ta da ya kamata a ɗauka don a tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Iko mulki na demokradiyya
Malam Garba Shehu kenan, babban jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, a tattaunawa da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla an gaishe ku Umar Faruk Musa. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa da karshen labaran duniya.
Ma'aikatar harkokin wajen kasar Iran a yau Litinin ta musanta hannun Iran a harin da aka kaiwa marubuci Salman Rushdie. Wani mai magana da yawun ma'aikatar ya shaida wa manema labarai cewa Iran ba za ta zargi kowa da dora alhaki ba sai dai shi da magoya bayansa. Wakilin Rushdie ya faɗa a ranar Lahadin da ta gabata cewa yayin da marubucin ke zai fuskanci doguwar jinya yanayinsa yana kan hanyar da ta dace. Dan Rushdie Zafar Rushdie ya ce a cikin wata sanarwa ko da yake rayuwarsa na cikin hadari saboda raunin da ya samu sun yi tsanani abinda ya saba yi na sha'anin barkwanci yana nan daram. Wani maharin ya caccakawa Rushdie wuka a lokacin da yake shirin gabatar da jawabi kan yancin fasaha a cibiyar Chotek da ke yammacin jihar New York. Hadi Matar mutumin da ake zargi da kaiwa Rushdie hari ya ki amsa laifin da ake tuhumarsa da shi a ranar Asabar da ta gabata kan zargin yunkurin kisan kai da kai hari. Ana dai tsare da shi ba tare da beli ba. Matakin da Taliban ta dauka a farkon wannan shekarar na hana ƴan mata ilimi na janyo asarar kashi 2.5 cikin 100 na yawan kayayyakin da take samu a cikin gida a cewar UNICEF, asusun kula da yara na Majalisar Dinkin Duniya. Bugu da ƙari, hukumar ta ce bincikenta ya nuna cewa Afghanistan ba za ta iya dawo da babbar jimlar abubuwan da take samu a cikin gida ba gabanin lokacin mika mulki da kuma kai ga samar da hakikanin abin da ƙarfinta ke iya samarwa ba tare da ƴancin ƴan mata na samun damar shiga da kammala karatun sakandare ba. UNICEF ta faɗa a yau Litinin cewa idan jimlar ƴan mata miliyan 3 a halin yanzu za su iya kammala karatunsu na sakandare tare da shiga neman aiki, ƴan mata da mata za su ba da gudumawar akalla dala biliyan 5.4 ga tattalin arzikin Afghanistan.
Akai da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, living the American dream, wato samun damar cimma burin zama wani abu a Amurka, shine babban dalilin da yasa Amurka ta kasance wuri na farko da baki ke sha'awar zuwa. Ga labarin Dr. Akindele Kolade, wani dan Najeriya da yazo Amurka cirani ya kuma cimma wannan buri har ya zama miliyoniya. Ga Sarfila Hashim Gumel da fasarar rahoton wakilin muryar Amurka Azuma Kampaore.
A cewar wani bincike na shekarar 2019 da cibiyar bincike ta Pew ta gudanar, bakar fata ɗaya cikin 10 da ke zauna a Amurka bakin haure ne. Kashi 40 cikin 100 na dukkan bakin haure na Afirka masu shekaru 25 zuwa sama suna da akalla digiri na farko ko sama da haka.
Hi, this is Dr. Kolade. How are you doing?
I'm good.
Sannu, Dr. Kolade ne ke magana. Ya kuke? Dr. Akindele Kolade ƙwararren likitan masu taɓin hankali ne, kuma babban mai bincike ne a cibiyar bincike ta Kolade. Ɗan kasuwa ne kuma mai ba da taimako. Asali na ɗan Najeriya ne, amma yanzu ina aiki a Amurka. Ni likitan masu taɓin hankali ne, kuma na ƙware a fannin duba ƙananan yara da manya, sai kuma fannin magunguna. Haka kuma ina iya yin bincike. Binciken magungunan da za su magance matsalar ƙwaƙwalwa.
And I also do research, clinical research for upcoming medications to treat mental health. I'm consulting for
Ina yin aiki a asibitoci 5 a faɗin Amurka a jihohi daban-daban. Don haka muna duba marasa lafiya ta na'ura a duk inda suke. Wani lokacin a asibiti, wani lokacin cibiyoyin kiwon lafiya, wasu lokutan ma a gidajensu. Duk ta na'ura, saboda a fannin lafiya ƙwaƙwalwa babu buƙatar sai an taɓa mara lafiya. Amma saboda ci gaban fasaha da aka samu za a iya ganin komai tare da sanin abin da ake buƙata. Kawai za a duba na'urar mai ƙwaƙwalwa ne a bayar da magani ko shawarwari ko ma duk wani abu da zai taimaka musu. Maganin baya min aiki. Ta yi amfani da maganin melatonin shi ma? A tsawon aiki na, na shaida ƙarin mutane masu neman kulawar lafiyar kwakwalwa idan aka kwatanta da kafin zuwan annoba. Mun ga ƙarin sama da kashi 30 zuwa sama na yawan mutanen da suke neman taimako. Sannu, ya kuke? Lafiya lau, ya kake? Yayi kyau, me za mu yi yau?
Any side effects?
Ina son na ga ko za ka sake bani magani. Ko? Akwai wata matsala bayan shan maganin? Babu. Ina yawan ganin ɗaiɗaikun marasa lafiya. Ina duba masu wasannin motsa jiki kuma ina duba marasa lafiya da kamfanonin inshorar lafiya. Sannan ina duba marasa lafiya kyauta. Kowa yana zuwa cikin yanayinsa. Abin da ke faruwa kenan. Muna yin duk mai yiwuwa don ganin lafiyar su ta inganta. To abin da muke yi. Karfe 9 na dare mun haɗa da Dr. Aikin a wani wuri na daban. A yau ya gayyace mu na sabon wurin shakatawa da ya bude a Las Vegas. Ya kake? Komai lafiya dai ko?
Everything good tonight? Everything's wonderful.
Komai lafiya. To mu je mu shakata.
Somebody asked me.
Wani ya taba tambaya ta, ta yaya likita zai bude gidan abinci? Hidima ga al'umma tana da yawa. Za ta iya zama ta bangaren neman magani ko ta asibiti ko ta gidan abinci inda zaka ci mai kyau kuma kai rawa. Ban taba zama haziƙin ɗalibin da ke samun A a makaranta ba. Ban taba faɗa kowa ba ina samun A ba.
In all of us. I've never been an A student. I didn't tell anybody I was an A student, but I never gave up. I fall, I wake up and do it again.
Amma ban taba hakura ba. Nakan samu koma baya, amma kuma na tashi na sake gwadawa. Amma yana da bambanci da ci gaba da yin kuskure. Idan na fadi, ina koyon dalilin da yasa na fadin. Na san cewa akwai ƴan Afirka masu ilimi a ƙasar nan sama da duk wani bangare na duniya.
Let's tell people what we do so that nobody would think that we are from a country.
Dan Allah ku ba da labarin ku. Mu faɗa mutane abin da muke yi don kar wani tunanin mun fito ne daga wata ƙasƙantacciyar ƙasa. Muna da ƙwaƙwalwa. Lokaci yayi da za mu daina jin kunya, mu bar yaran maza da mata su yi koyi da mu, su kwafe mu, su zama kamar mu, ko su mafi mu. Kuma abin da zan koya wa yarana kenan, shi yasa nake yin wannan.
Madalla a gaida Sarfilu Hashim Gumel da Azuma Kamfore da wannan rahoton za a iya ganin bidiyon labarin wannan likita wato Dr. Kolade a shafinmu na Facebook da kuma shafinmu na internet wato voahausa.com don samun cikakken labarin Dr. Kolade da kuma bidiyon. Yanzu sai a dada gyara zama don shirinmu na noma tushen arziki. Yanzu sai a dada gyara zama don shirinmu na ilmi garkuwar dan Adam.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da ƙwazo ƙoƙarin mushinku jama'a kiranmu nake bisa dage.
Ba sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A makon da ya gabata mun fara kawo muku hirar da muka yi da Malam Usman Bala Kofar Kudu, wani dan Najeriya da ke karatun digirin digirgir a ƙasar Malaysia, inda kuma yake ba mu bayani game da bambancin ilimi a Najeriya da kuma ƙasar ta Malaysia. Kafin kuma lokaci ya hal nasa, za mu lura a wannan shiri namu da fatan za a yi sauraro lafiya.
Sari ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin mushinku.
To na tambayi Malam Usman Bala Kofar Kudu ko ya zai hada zaɗen karatu a ƙasar Malaysia da kuma Najeriya inda ya fito.
A gaskiya ba za ka hada kuɗin arahar ilimi a Najeriya da Malaysia ba. Najeriya ya fi araha nesa ba kusa ba. Yanzu misali a duk semester a ce za ka biya aƙalla 4,000 ko 5,000 ringgit. Aƙalla kana maganar $1,000 a duk semester, so ko $1,000+. $1,500 this semester. So a shekara kaga kusan $2,000. So $2,000 fa kana magana $600. So kana magana a shekara zaka biya 1.2. So a gaskiya ba za ka hada ba. na farko kenan. Na biyu kuma zaka ga cewar su irin wayannan abubuwa a gurin su sauki ne. Mu ko an ka buga lissafi da kuɗin mu na Najeriya sai kaga tsada ne. Na biyu kuma zaka ga cewar su akwai hanyar samun kuɗin kuma suna samu, shi yasa ba sa jin tsadar. Mu ko ko yana da araha babu hanyar samun kuɗin. Talaka yana kokarin abin da zai ci kowa ci da iyalinsa, sai ka ga 50,000 da ake biya a conventional university ko 60,000 ko atomos ma ka ce 100,000, sai ka ga ta gagare shi biya ɗansa guda ɗaya tak ya biya. Kuma su ka gani nan kuwa suna da hanyoyi, kuma akwai scholarship kamar inda na gaya ma kusan 'ya'yan garin ma karatu, za ka ga su suna karatu kusan kyauta. In ka je university kana son kai wani abu, maybe akwai kamar loan ko wani abu da za a baka kai karatu. In ka gama kana aiki a hankali ana cirewa. Gaskiya akwai bambanci sosai, ba za ma ka hada ba.
To Malam Usman Bala, kai ne ka dauki nauyin kanka zuwa kasar Malaysia ko ko gwamnatin tarayya?
To na farko gaskiya gwamnati ta turo ni wannan karatu a karkashin Tech Fund, aka turo ni fellowship, na zo ne PhD. Kuma gaskiya a nan bangaren gaskiya gwamnatin tarayya ko in ce gwamnatin Najeriya tana kokari dan akwai dalibai wanda gwamnati take tura karatu a duniya, suna nan sun fita neman ilimi gaskiya tsakanin masters da PhD da special areas iri-iri na research. Kuma zaka ga cewar ko a Malaysia wanda Najeriya ta turo gaskiya muna da yawa, don ko makarantar mu mun kusan 500 wanda an kaware wanda suka yi zuwan kansu da wanda PTDF ta turo, kuma PTDF ma government sponsor ne, zaka ga ba su kai 10% ba, amma duk shauran zaka ga Tech Fund ta turo. Kuma yanda maganar Najeriya gaskiya za ta kamo irin su Malaysia, to lokaci ne amma aikin babba ne. Na farko dai kamar inda na ji wani malami na Professor Bugaji yake magana cewar tsari na farko da za a yi shine duk wani mai rike da mukamin gwamnati ya maida ɗansa public school. Duk wani mai rike da mukamin gwamnati ko manyan 'yan siyasa, kowa ya koma da 'ya'yansa public school. To idan aka yi haka public school za ta gyaru. In ta gyaru ilimi zai gyaru, kuma in ilimi ya gyaru to gaskiya za mu yi tafiya mai nisa gaskiya. Kuma su kamar nan zaka ga kowa ƴaƴansa public school suke yi, mostly wanda suke rike da makaman gwamnati ko suke aikin gwamnati. To wannan ne wannan na farko. Na biyu, gwamnati ta tsaya a kawo ƙarshen maganar asu da gwamnatin nan, saboda kowane ciwo manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da maganinsa. Saboda haka magana asun nan definitely akwai yadda za a yi a gama. To mu fatan mu in aka gama wannan maganganun na asu zai kawo ci gaban ilimi a Najeriya ba karami ba. Sannan na ukun su a tabbatar cewar tsarin ilimi gaba ɗayansa an yi masa garan bawul. An ɗauko shi tun daga grassroots, wato tun daga primary school. Ai masa garan bawul kamar inda na ji Firagamman tana so ta yi reform na tertiary institutions. To wannan tsari idan an bi shi from the grassroots, to gaskiya za a samu canji sosai akan ilimi. Kuma tafiya ce mai nisa gaskiya. Sannan facilities na ilimi su tabbata abinda ake magana. Facilities shine conducive environment, networking, the internet accessibilities, world libraries, yara suna iya shiga libraries a duniya, suna iya research da shauransu. Sannan su samu suna competing suma da wasu kasashe, kuma shiga ana publications, journals wanda suke standard scopus index journals, waɗannan abubuwa idan suka abun nan, to insha Allah zamu taso insha Allah, lokaci ne.
To a ƙarshe, wani shawara gare ka ɗalibai game da hanyoyin inganta ilimi, ko kuma yanda idan wanda zai zo Malaysia yake so ya zo, ta wani hanya zai bi?
Ni shawara da zan ba 'yan Najeriya shine su kokari su abun da ake kira exploration, exploiting education. Su duba su gani akwai opportunities da yawa a Malaysia na karatu, akwai scholarship da yawa, kar su zauna suna abun nan suna jiran sponsorship tukunna daga Najeriya. Amma na kira da ɗalibai a 'yan Najeriya su yi kokari da Allah su dinga sacin damammaki na scholarship, suna nan barkatai. zai ba su dama su fito waje su yi karatu, amma an sun samu sun yi su koma su taimaka a ƙasar su Najeriya don mu haɗu mu gina ƙasar mu.
Da gaida Usman Bala Kofar Kudu. To masu sauraro, a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma bakin namu, sai Julie Leather Gresham da ta bada umarnin shirin, naku baban H Spring ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
Can hakika ba da tangarda ba.
To a gaida Babangida Jibril, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
Saƙonmu na farko ya fito daga Lawal Sani na Kawu Daura. Ya ce muna jinjinawa dakarun sojin Najeriya bisa ga ƙoƙarin da suke yi na yaƙar 'yan bindiga a jihar Kaduna. Da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya. Amin. Sai saƙon Buhari Yahaya Unguru daga jihar Yobe. Ya ce ina jajantawa al'ummar garin Unguru wanda ambaliyar ruwa ta shafa, duba da yanda ambaliyar ruwan ta raba su da gidajensu. Allah ya kawo musu mafita. Amin. Saƙon Ado Salati Goma ga Annabin Rijau. Ya ce ganawar da shugaba Buhari ya yi da fasinjojin jirgin ƙasan da aka yi karkuwa da su daga Abuja zuwa Kaduna, ihu ne kawai bayan hari, domin a lokacin da suke buƙatar taimako ya kamata ya nemi ganawa da su ba yanzu ba da Allah ya kubutar da su. Don haka a daidaita sha'anin kawai. Saƙon Isa Lawal Girgir daga jihar Yobe ya ce shirin gwamnatin Najeriya na ƙara kuɗin kiran wayar salula abin tir da Allah wadai ne, domin wayar salula ita ce hanya ɗaya tilo da ta rage wa talakan Najeriya wajen sada zumunci, duba da yadda matsalar tsaro da tsadar kuɗin mota ya hana talakan Najeriya sada zumunci. Saƙon haɗin gwiwa daga Babandi Mamman Bande da Isuhu Madatti da Hamidu Kalalaɓuwa tare da Iliya Garkin Daura da Ali Sarkin Yaƙin Nima suka ce yadda kayayyakin masarufi ke ta hauhawa a Nijar abin damuwa ne. Ya kamata mahukuntan jamhuriyar Nijar su ɗauki matakin shawo kan wannan matsala. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Sani Mai Lange-Lange Yawuri. Ya ce muna marhaban da ƙoƙarin masu sana'ar biredi daga ƙasashe takwas na yammacin Afirka. Na ganin sun rage dogaro da alkama ta kasashen waje tare da karfafa hanyar samar da abinci ta hanyar kafa wata kungiyar kasuwanci. Da fatan Allah ya sa wannan kokari nasu ya cimma nasara. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
Gaishe ki Zara Ufage. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Sojojin kasar Ukraine sun ba da rahoton lugudan wuta da sojojin Russia suka yi a yau Litini a yankin gabashin Donbas da kuma yankunan kudancin Ukraine, ciki har da garuruwan da ke kusa da Kherson da Mykolaiv. Rahoton da babban hafsan sojin Ukraine ya fitar ya kuma ambato hare-haren tankokin yaki da jiragen sama a garuruwan da ke gabashin da kudancin Zaporizhia. Ana zaman ɗarɗar a kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia, inda ɓangarorin biyu ke ci gaba da zargin juna da harba makamai a kusa da tashar. Indiya ta yi bikin cika shekaru 75 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na Birtaniya, inda Firaminista Narendra Modi ya ƙaddamar da wani gagarumin buri na ganin ƙasar ta kasance ƙasa mai ci gaba cikin shekaru 25. A cikin wani jawabi da al'ummar kasar a yau Litinin.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni gabatar da shirin, sai Julie Leather Gresham wadda ta bada umarni, da injiniyanmu na yau. Ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alkhairi. Ma salam, amma kada ku yi nisa domin shirinmu na yau da gobe na tafi.